ayyuwa masu girma, muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya, godiya mara iyaka. Ya ku masu imani, ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah matuƙa jin tsoro. Ya ku mutane, ku san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ku da rai guda, shine annabi Adam alayhi salam. Ya ku masu imani, idan za ku yi magana ko za ku yi hada, duk abin da zai fito daga bakinku ya zamanto magana ce mai kyau. Bayan haka nan, ku san cewa babu wani magana daddada, magana ta gaskiya, magana ingantacciya mai kyakkiya akan hanya mai kyau, illa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma alqur'ani. Ya ku masu imani, ku san cewa alqur'ani mai girma sababi ne na samun rabo, ko kuma wata igiya ce wadda take da alaka tun daga saman sammai guda bakwai zuwa ƙasa. Wannan alqur'ani kenan. Duk mutum mai son ya samu albarka Allah, musamman abin da yake da alaka da sama, to dole ya kula da alqur'ani, ya zamanto daga cikin masu karanta alqur'ani. Alqur'ani mai girma wata buwaya ce, wani daraja ne, wani girma ne, wanda duk wanda yake tare da shi, to Allah ba zai walakatar da shi ba, kuma Allah ba zai dora wani ba akan shi. Alqur'ani mai girma, yawa masu girma, tsari ne na rayuwa, tsari na gaba da baya duk mai imani, wanda kuma wannan tsarin baya lalacewa ko kuma ba lalacece bane. Yawa masu girma, alqur'ani mai girma shine ake neman shiriya da shi. Duk wanda ya nemi shiriya ba ta hanyar alqur'ani ba, to lalle tabbas wannan mutum zai bace. Allah ya kare mu, Allah ya kiyaye. Wannan alqur'ani yawa masu girma, igiya Allah ce mai kwari, wanda bata yankewa, bata cirewa, bata jirkita, bata tsuha. Kuma mamaki, abubuwa na mamaki ba sa karewa na alqur'ani mai girma. Canda an yi, kuma yanzu ma za a yi, kuma a gaba ma wasu za su zo, abubuwa na mamaki wanda suke da alaka da alqur'ani. Duk wanda ya magana, in dai qur'ani ne ya karanta, ko kuma magana qur'ani ce ya wadi, to lalle tabbas wannan mutumin ya wadi gaskiya, kuma ya yi gaskiya. Duk wanda ya hukunci da alqur'ani zai yi adalci. Duk wanda ya aiki da alqur'ani, Allah zai bashi lada. Duk wanda ya kira zuwa ga alqur'ani, to Allah zai shirye da shi zuwa ga hanya mai kyau. Yawa masu imani, ya zama wajibi, wannan kamar shuhuda ce akan cewa ya zama wajibi, irin abubuwan da muka zana, kaga zai zama wajibi kowane ɗaya daga cikinmu ya karanci alqur'ani mai girma, ya san yanda ake karanta shi, ya bada lokaci wajen gyara karatun shi na alqur'ani. A wannan lokaci da muke cikin wa masu girma, babu uzuri ga duk wani musulmi. Kahohi, wurare, ko kahwa-kahwa, ko kuma malamai da suka yi yawa, ko kuma wuraren karatun alqur'ani masu yawa, ka ce baka iya ba, ko ba a koya maka ba, ko kuma ka kasa samun lokaci, babu uzurin nan. A wannan lokaci da muke cikin wa masu girma, babu uzuri ga duk wani musulmi wanda zai kasa karanta alqur'ani kuma ya ce bai iya ba, ko kuma bai da lokaci, ko kuma bai samu wanda zai koya mishi ba, babu wannan uzuri. Babu uzuri musulmi ya ce bai san muhimmancin qur'ani ba. Babu uzuri wanda zai nuna cewa musulmi ya ce bai san ba albarka alqur'ani. To wannan musulmi yana daga cikin abin da yake bata rai, yana daga cikin abin da zai sa kowanne daga cikinmu yayi nazari, shine yanda ake karanta suratul fatiha a cikin sallah, ko ba a cikin sallah ba, da kurakurai masu dimbin yawa. Aya nawa ce tun yaushe limami yake karanta ta, limamin ungoku tun kana yaro har ka girma, malamai nawa ne, so nawa ne ka je makaranta, tukaka ne, wani irin sakaki ne, za a ce mutum ya karanta suratul fatiha kuma da kurakurai a ciki, ba kuskure guda ba, ba kuskure biyu ba, ba kuskure uku ba, kurakurai iri-iri. Wasu kurakuran za su sa ka rasa sallah, wasu kurakuran za su sa ma ka huta daga cikin musulunci, wasu kurakuran za su sa kana karanta aya ta alqur'ani, ashe kuma shirka kake da Allah. Allah ya kare mu, Allah ya kiyaye. Babu uzuri ga duk wani wanda zai kuskure, musamman a cikin suratul fatiha, dalilin wadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu sallah ga duk mutumin da bai karanta suratul fatiha ba cikakkiya ingantacciya lahiyayya da tajwidi da komi duk abin da ya dace a ce akwai tasirin suratul fatiha to ya kamata a ce musulmi mai imani ya kawo shi in baka cika fatiha ba sallarka bata cika ba to kaga kenan ba musulmin da za a ce bai san muhimmancin sallah ba bai san mecece sallah ba abin da yake raba tsakanin musulmi da kafiri ita ce sallah horkon hisabi a gobe kiyama ita ce sallah to ta kaga za ka bari ta lalace dalilin sakakinka suratul fatiha baka cika ta ba da kyau yawa masu girma wannan sai yake nuna mana cewa ya zama dole kowane ɗaya daga cikinmu ya yi ƙoƙari ya ba da lokaci ya je ya karanta ka karanta a wajen wani ka karanta wani ya ji dole ka je makaranta wannan suratul fatiha ta zamana lahiya lau to wannan wajibi ne dan dalilin wadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu sallah ga wanda bai karanta suratul fatiha ba babban sakaki zaka samu limami da mamu mamun nan za a samu daga cikin mamun wanda ma tayyuhi limamin karanta alqur'ani suratul fatiha yake karantawa yana kurakure masu udumi dumbin yawa ko mamu suna ji dalilin kara ko jin kumya ko abin da ya kama da wannan sai ai shiru kenan sallah kullun ana sallah da kuskure kuma an ki magana an kyale kenan kaga wannan ba karamin kuskure bane babu abin da yasa sallah ta ingantu dole sai an san suratul fatiha ya kasance limami ne ko mutun zai sallah shi kadai in ba karanta suratul fatiha bayan fatiha duk abin da ka karanta ko da ka kuskure a ciki zaka gyara ko kuma kai sallah da suratul fatiha kadai ta inganta a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baka karanta sura ba sallah ta yi to amma baiwa karanta sura ba karanta suratul fatiha ba a ce sallar ka ta yi baiwa ka lalata suratul fatiha ka gyara surori da kake na bayan suratul fatiha ka ce sallar ka ta yi dole sai mun tsaya da kyau mun saurara daga cikin kurakuran da malamai suke cewa kurakuran da suka yi yawa wanda kuma suka yi hatsari shine wajen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kun ga wannan shadda abun karami ne idan muka yi shi a baki ko a kunne iyyaka wannan kalmar kadai wannan shadda idan mutun ya hudda ta to kamar ya nuna cewa ana bauta hasken rana duk mutumin da aka ce iyyaka shi kuma ya ce iyyaka in ka ce iyyaka to alharshen larabci ana nuni da shi hasken rana muna bauta hasken rana muna neman agajin hasken rana kaga mutun ya huta daga musulunci wannan shirka da Allah ne in mutun ya sani to amma kurakurai ne wanda ake yin su mafi yawa ba sani ba kuma ko kuma da sakaki iyyaka na'budu kenan Allah kai kadai muke bautata ma in baka sa shadda ba kamar ka nuna cewa muna bauta hasken rana kuma ka ce wa iyyaka nasta'in ya Allah kai kadai muke neman agajinka in ka ce wa iyyaka ka wuce haka kawai baka ce iyyaka baka sa shadda ba muna neman agajin hasken rana Allah ya kare mu wannan kuma shirka da Allah ne kuma masu girma wannan malamai suka ce daga cikin manyan kurakurai wanda suke faruwa a cikin suratul fatiha kuskure na biyu sai mutane su canza harafin ta'un sai a maida shi ta sirata siratal ladzina an'amta alaihim baiwa ka ce ko halishan ka bai iyawa ko kai ka girma ko kai kaza dole ka tsaya ka daidaita ko da shekara nawa zaka yi kakka ce sirata sirata yake ta'un ta'un daban a harshen larabci kuma ta daban in ka ce sirata to kuma ka shiga wani bangare daban wata ma'ana daban shi kuma Allah ya ce sirata ta'un ta'un tana da bambanci da ta'un to wannan malamai suka ce shi ma daga cikin manyan kurakurai wanda mutane suke aikatawa kuma wani lokaci ba a kawo aka kuma su diyawa me yake kai mutane zuwa ga wannan ba a bada lokaci mutum ya je ya karanta a gaban malami su diyawa wasu daga cikin yan uwa ya dauki ko ya haraja suratul fatiha ne dalilin karatu da limamu yake to shi kuma ana bukata alqur'ani dole sai da talaki me talaki shine malai yana karantawa kana karantawa malai yana karantawa kana karantawa saboda shi qur'ani yana daga cikin mu'jizar shi wani lokaci ko wanda yake hafizi ne gangaram sai wata aya ta zo ta mishi turke turke ya rasa yanda zai karanta ko kuma shi a bakin shi a kunnen shi a kwakwalwar shi daidai yake karantawa amma idan mai ji ya ji sai ya ji kuskure ne yake shi yasa qur'ani dole sai ka je ka zauna malam zan karanta suratul fatiha a saurara mini haka ya kamata yi babu zance wani kunya ko kuma mutum ya girma ko mutum ya yi duk abin da ka sani wannan qur'ani da wannan sallah da muke musamman a yanayinmu na yanzu me muke ma Allah subhanahu wataala wanda ya wuce wannan sallah ai kashe kaga ya dace a ce mun kyautata ta kuma a gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai ba mu ladan to saboda haka yan uwa masu girma dole mu riga kulawa da wannan sai kuskure na uku ne walabe suke cewa wajen waladdallin in mutum ya ce waladdallina kaga kuskure ne sai da ka ce waladdallin ba wani kombo bane ba wani iyawa bane ba wani zakalkalewa bane wajen karatu a haka abin yake haka manzo Allah ya karanta kuma haka sahabbai suka rawaito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama maddul lazim ce al musaqqal waladdallin wanda ya zama dole in mutum ya ce waladdallina yayi kuskure ko kuma mutum ya ce ya sauya dadun ya maida tara'un wala ralina kago ba karamin kuskure bane kwata kwata harafin gaba ɗayan shi an jirkita shi an ma cire shi an sa wani yaushe dadun ta zama ra daban kuma dadun ita ma daban ko kuma wasu su canza dadun su sa lamun sai su ce wala lalina wala lalin kago wannan idan mutum ya karanta haka ba qur'ani bane ya karanta yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta da kuma sahabban shi kurakure ne suna nan masu yawa ƴan uwa masu girma me yake kawo su sakaki da rashin zuwa makaranta da kuma rashin sauraro ya zama wajibi ƴan uwa masu girma ya zama dole mu ba da lokaci ga wannan alqur'ani to a irin wannan kurakuran sai malamai suka ce duk wanda ya yi shi da gangam sallar shi ta lalace in kuskure ne ko baka sani ba ko kuma kana hanyar gyara ne kake yi kana hanyar gyara akwai da shi kwata kwata ma bai kama hanyar gyara ba ko bai yarda ba kuskure ne yake wannan bai da sallah kenan da gangam ne wanda bai sani ba Allah bai kama mutum da abin da bai sani ba amma mutumin da ya sani ko kuma ka taba ji an ce akwai kurakurai a suratul fatiha kai zaman ka kake yanda kake yanda ka ga dama kamar qur'ani na gidanku ne ko na garinku ne ko kuma a ku haka ko gada musamman waɗanda suke karanta walar ralina walar ralin idan an ce walar dalin yana ganin kamar wasu mutane da suka zo da karatun walar dalin amma asali walar ralina to kaga wannan kuskure ne ko can baya ba su karanta haka ba lokaci ne ana tayya ana tayya tayi wani malami ne guda zai yi wannan kuskuren sai ya yadu a cikin mutane to shi yasa gyara yake da kyau kada mutum ya nace akan abu kuma ya san kuskure ne kuma ya ce ba a gyara mishi ba qur'ani ya wuce wannan ɗan uwa masu girma musulunci yanda ya nuna mana kadarin sallah da girmanta darajarta to wannan sai yake kai mu zuwa ga dole mu girmama alqur'ani mu girmama karatun alqur'ani kuma mu samu wurin da za mu je don mu karanta alqur'ani ɗan uwa masu imani ku tuna faɗa Allah subhanahu wa ta'ala game da alqur'ani shi ne yake cewa shi wannan alqur'ani yana shirewa zuwa ga hanya wadda take bikakkiya ce yana albishiri ga masu imani wanda suke da aikata aiki mai kyau za a ba su babban lada a gobe kiyama Allah subhanahu wataala wata aya sai yake cewa shi wannan alqur'anin abu wa'azi ne kuma mai albarka kuma Allah ne ya sauko da shi kenan shi sa malamai suka ce wata igiya ce tsakanin Allah tsakanin sama da ƙasa duk mutumin da ya rike qur'ani kamar ya rike wani wata igiya igiya kuma karshenta can saman samai guda bakwai albarka ne gaba da baya Allah subhanahu wataala a wata aya sai yake cewa wannan littafi shi alqur'ani Allah ya ce mun sabko da shi mai albarka ne sai Allah ya ce ku bi shi duk mai neman shari'a ya bi alqur'ani ya ce kuma ku ji tsoron Allah dan Allah ya muku rahama a wata aya sai Allah yake cewa wannan alqur'ani mai girma Allah ya ce mu muka sabko shi mai albarka ne kuma dan ayi tuntuni da abin da yake hodi kuma duk mai hankali lalle tabbas idan mai imani ne akan mishi wa'azi da alqur'ani zai wa'azta yawa masu girma to muna magana akan alqur'ani muna magana akan abubuwan da ya kamata mu dace mun yi tana yawo mu to iyaye kalubale babban amana game da iyaye mallan yace diya ni'ima ne kuma abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya sanya ma bayu musamman iyaye sukan alfahari da ƴaƴansu suna ji da su suna jin dadi suna kaza to bai dace ba a bar su karazifi abin da ke karantar da mu annabi zakariya alaihi salam sai da daga hannu abin da ke nuna mana cewa mutun ya roki Allah ya ƴaƴa gari kuma ya tarbiyatar da su tarbiya ta gari yace ya Allah ka muni kyauta daga gare ka zuriya wanda take mai kyau mai tarbiya wanda ta san Allah da manzon shi khalilullah ibrahim alaihi salam yace ya Allah ka muni wata kyauta ka muni baiwa na zuriya wanda suke salihai sai Allah ya ce ko bayan Allah na gari su ma kullun addu'a suke ya Allah ka ba mu daga cikin ƴaƴanmu da matayenmu wanda za mu ji dadi mu yi farin ciki to kaga anan me za mu fahimta wannan farin ciki ba zai samu ba wannan nagarta na ƴaƴa ba za su samu ba dole sai an sanar da su Allah da manzon shi a sanar da su imani a karantar da su alqur'ani a kama hannunsu zuwa makaranta musamman a cikin wannan yanayi na vacancy a turanci ko kuma bature an ce vacancy a lokaci ne na yaro yayi karatu shekara guda ko kuma wata tara yanzu a sauran watannin nan wata uku ko wata hudu yawo zai ta yi yaje wancan gari yaje wancan gari yaje wannan unguwa wai babu zancen wani aiki a lokacin hutun shi ne to wannan ba karamin kuskure bane mutum mai imani babu zancen hutu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a kebance ranar juma'a dan aiki mutum ya ce banna aiki ran juma'a shi musulmi kullun aiki yake babu zancen wani hutu kristoci ne suke da ranar ladi yahudawa suke da ranar subdu amma shi musulmi kowane lokaci a shaggale yake ma'ana kamar yanda ka san an kunna wani inji wanda ba a kashe shi sai idan lokacin shi yayi to kada mu sake wannan tunani na cewa yara hutu suke yara kaza suke yi za a kasa zuwa rasu makaranta a bar su karazibe su yi abin da suka dama su ne jari na ubanni amma in ya zamanto akwai tarbiya Allah ya kare mu Allah ya kiyaye in ya zamanto mutum ya bar shi haka nan ya je shiga hannun ƴan shaye-shaye ya shiga hannun ɓarayi ya shiga hannun ƴan zaman banza ya shiga hannun ƴan waɗanda ba su abin da suke yi ba to idan shekara ma ta yi ko an kai shi da kwal ya saba da wannan zaman banza ya saba da shatace-shatace lakwarkin ma ba zai yi ba wanda kana ganin shi ne gata kadai ka ji kai shi makaranta ka ji karanta da shi alqur'ani wannan kurakurai da muke magana suratul fatiha su diyawa suna faruwa ne sakaki da ake yi na kai yara makaranta har su girma don wani idan ya girma to halin shi ya riga ya lankwashe in ana koya mishi karatun sai a yi ta nanatawa a yi ta nanatawa a yi ta nanatawa da kyal saboda ya riga ya girma to amma su girma yana daga cikin abin da ya kamata mu yi la'akari da shi duk wannan maganganun da muke yana da alaka da cewa kada mu bar ƴaƴanmu a zamne ko a ce wannan lokacin hutu ne a'a a kai su makaranta dama ce wanda za su karanci alqur'ani dama ce wanda za su san Allah da manzon shi dama ce wanda za su san haƙƙinka kai ko matsayinka na uba dai idan yaro bai san ba alqur'ani bai san ba hadisi yaya zai san wannan baban shi ne ya mishi biyayya ya mishi da'a ba a ma uba kaza ba a kallon shi da kaza ba a saba mishi ba a kyaran shi a ina zai san wannan dole sai a makaranta sai kuma alqur'ani da kuma hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu Allah subhanahu wataala ya sa mu dace Allah ya kara mana imani Allah ya sa mu daga cikin bayi nagari Allahumma izil islam wal muslimin wa azil al shirka wal mushrikin wa damir aadaka aadaa'ad din Allahumma ashfi mardana wa wadal muslimin اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وصلاح ولاة أمورنا اللهم آمنا في أوطاننا وصلاح ولاة أمورنا اللهم وفقنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى الله سبحانه وتعالى مكي روقوه وان دباس الله يدك تكمو الله سبحانه وتعالى باس الله wanda suke da lahiya Allah subhanahu wataala ya kara musu wannan damana muna roƙo wajen Allah subhanahu wataala ya ba mu ruwa daidai ƙarhin mu Allah ya ba mu ruwa mai albarka Allah kuma ya ba mu cimaka wanda take mai albarka Allah subhanahu wataala ya kare mu ya kare ƙasashen mu ƙasar mu Niger da kuma sauran kasan musulmai Allah ya kare iyakokinmu Allah kuma ya kare sojojinmu Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin wanda za su rabota daga aljannatul firdaus umma salatukum wa rahmukumullah